sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1130 a matsakaicin zango. Masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da far'a da numa da niya da kuma dalol sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum barkamu da safiyar yau talata 11 ga watan Yuni shekara ta 2019. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Daula Salim da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labari.
To Sarfili, yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka sun cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'ar Amurka na gabatar wa majalisar muhimman takardu da mai bincike na musamman Robert Mueller ya tattara. Akalla mutane 95 suka mutu a tsakiyar Mali a jiya Litinin a lokacin da yan bindiga suka kai wani kauye hari a cikin dare. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha jerin tambayoyi a jiya Litinin da rana daga yan jarida akan yarjejeniyar da ya kulla da Mexico game da batun dakile fararen bakin haure.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa yau Talata aka shirya kaddamar da majalisar dokokin Najeriya ta tara. Waɗanda kuma za su zaɓi sabbin shugabanni a majalisar dokoki da wakilai.
Kafin nan a ce ka ci zaɓe sai an tabbata ka samu rabi da tebur ɗaya. Ma'ana in muna da 360 sai kana da kuri'a 181 kafin a ce ka haye.
Haka kuma za mu ji cewa kasashen Birtaniya da Kanada sun gargaɗi 'yan kasashensu da ke zaune a ƙasar Ghana cewa 'yan ta'adda na shirin kai wani hari. Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da safiya ga labarin duniya mai karatu Daula Salim. A jiya Litinin ne yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka suka cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'ar Amurka za ta gabatar wa majalisar muhimman takardu da mai bincike na musamman Robert Mueller ya tattara yayin da yake gudanar da bincike akan ko shugaban kasa Donald Trump ya yi katsalandan a bincikensa da aka yi na shishigin kasar Russia a zaben Amurka na shekarar 2016. Dan majalisar Gerald Nadler, shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai ya ce ma'aikatar shari'a za ta bude musu muhimman takardun binciken Mueller kana ta gabatar musu da muhimman shaida domin su tantance ko Trump ko kuma wani yayi binciken shishigi ko aikata ba daidai ba. Nadler ya kara da cewa dukkanin mambobin kwamiti da suke zaman sauraron bahasin na Democrat da Republicans za su samu damar ganin takardun kuma zai ba su damar aiwatar da alhakin da kundin tsarin mulki ya dora musu kana su yanke shawara akan zargin da Mueller ya yi wa shugaban kasa. Nadler ya ce bisa wannan yarjejeniya zai jinye kada kura da aka shirya yi a yau Talata akan yiwuwar daura laifin rashin mutunta majalisa kan Attorney General William Barr saboda kin bayyana a gaban majalisar ya bata bayanan da ta bukata. Akalla mutane 95 suka mutu a tsakiyar Mali a jiya Litinin a lokacin da yan bindiga suka kai wani kauye hari a cikin dare inda suka bude wuta akan jama'a kana suka cinnawa gidajen mutane wuta. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Mali Amadu Sango ya ce yanzu haka akalla mutane 19 sun bace. Wani dan jarida a yankin ya fada wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa harin ya auna kauyen Saventano kusa da tsakiyar garin Mopti. Ya kuma ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa ya haura 100. Rahotanni da suka fara fitowa na cewa akwai yiwuwar mayakan Fulani ne suka kaiwa mazauna ƙauyen 'yan ƙabilar Dogon hari. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi allawadai da harin ya yi kuma kira ga ƙungiyoyin ƙasar Mali da su gujewa mai da martani. A cewar sanarwar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya wata zaman tattaunawa a cikin wannan watan akan yiwuwar sabunta ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya na zaman lafiya a Mali. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci hajerin tambayoyi a jiya Litinin da rana daga ƴan jarida kan yarjejeniyar da ya kulla da Mexico game da batun dakile kwararan bakin haure, amma ya ki ba da cikakken bayani, yana mai cewa ba a bayyana wani bangarorin yarjejeniyar ba. Yayin da yake amsa tambayoyi a taron manema labarai a fadarsa ta White House akan karrama wasu ƴan tseren mota da suka lashe gasar tsere a wannan shekarar a Indianapolis, Trump ya ce wannan wani bangare ne da muka kammala da shi. A lokacin da muryar Amurka ta tambaye shi shin ko akwai irin wannan yarjejeniyar saboda Mexico ta musanta hakan, Trump ya ce ba na tsammanin za su ci gaba da musantawa domin kuwa an gama. Har yanzu akwai rashin tabbas da kuma damuwa daga duka bangarorin biyu na iyaka bayan da shugaba Donald Trump a jiya Litinin ya yi ikirarin cewa Amurka ta rattaba hannu akan abin da ta kira wata muhimmiyar yarjejeniya akan shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da Mexico. A jiya Litinin din ne kuma jami'an Mexico suka musanta cewa babu wata yarjejeniya makamancin hakan da ta hana kwararar bakin haure. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin sama mai saukar ungulu ya fadi saman wani dogon gini kuma ya kama da wuta a gundumar Manhattan a New York, lamarin da ya kashe matukin jirgin a cewar jami'ai. Hatsarin jirgin ya faru ne a wani yanayin hazo da ruwan sama a jiya Litinin da rana. An ga hayaki na tashi a saman dogon ginin a tsakiyar birnin New York, amma jami'an kwana-kwana sun ce an kashe wutar. Magajin garin New York, Bill DeLacio, ya faɗa wa manema labarai cewa babu wani alamar ta'addanci tare da wannan hatsarin. Amma har yanzu jami'ai ba su bayyana dalilin da ya kawo hatsarin da kuma abin da ya sa jirgin ya tashi a lokacin da ake ruwa kamar da bakin ƙwarya ba. Jami'an Kurdawa a arewa maso gabashin Siriya sun miƙa wasu yara marayu 14 'ya'yan mayakan ISIS ga wasu wakilai daga ƙasar Faransa da Netherlands, ƙasashen da suke da 'yan uwa a can. Babba a cikin yaran shine mai shekaru 10 da haihuwa da ake rike da su a sansanonin tare da dubbannin mutane da suka guje wa ayyukan mayakan ISIS. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Faransa ta ce an miƙa yara 12 ga hukumomin shari'a bayan da aka kai su ƙasar Faransa, yayin da yanzu haka ake duba lafiyarsu. Sauran yaran 2 kuma an kai su ƙasar Netherlands. Tun bayan da aka samu nasara akan mayakan ISIS a watan Maris, ƙungiyoyin agaji na duniya na ƙoƙarin yadda za su taimaka wa iyalan mayakan ISIS da aka kama ko aka kashe a Siriya da Iraki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yau Talata ne aka shirya kaddamar da majalisar dokokin Najeriya ta tara, wanda kuma za ta zaɓi sabbin shugabanni. Tsohon shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilai ta 8 Abdulrazak Namdas na daga cikin waɗanda suka janye daga takarkar kakin majalisar wakilai don mara muradin jam'iyyar APC baya. Ya ce hakan ba zai maida su 'yan amshin shatar sashen zartarwa ba, a hirar da ya yi da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alikaya.
Yawancinmu gaskiya da muka fito muna neman tsaya zabe mun sauka, ba za su mutum daya ba, muna tunani kafin mu shiga mu fara zabe mai yiwa kila foshi din ma zai iya sauka. Yawancin mu kan gaskiya mun na'am da abin da party mu ta ce mu yi.
Abdulrazak Namdas, me aka faɗa ma ya sa ka gamsu ka janye? Shin tsori ta ka ake ko kuma ko wani alƙawari da aka yi maka ne?
A'a, wato ka sani na fita na yi takara ni kuma daga arewa maso gabas nake. A lokacin da na fita ita party mun bata fito ta nuna ga inda take so ta fitar da speaker ba ta yi zonin ba. Bayan da na fita ne sai aka fitar da dan takarar Senate President inda na fito. In za a yi adalci mu ce a fitar da Assistant President tare da Speaker duka daga bangare guda kuma ba ya adalci ba. Shi yasa aka ce ya kamata mu bar ma shi lawan shi mai tsaya Allah ya samu mu samu lamba ta uku a wannan bangare. A 2015 ba zai abinda party take so ba. Yanzu kan barin yi abinda party take so.
Nan da zuwa ne yanzu ya saura wanda bai danyin ba majalisar wakilai.
Ni gaskiya ba na son ma kira sona kare ga kamar na masa campaign. Ni ne ina son sauran mutum daya da bai sauka ba.
To me kike jin labari daga majalisar dattawa kuma banda maganan Amin Lawan?
Ina ga kaman mun sauri ma za mu samu nasara a wancan bangare sosai. Dama wanda yake ba mu tsoro shine tsohon gwamna kuma senator mai ci kuma rankin senator ake ce shi turance shine Shiboje. To wannan ya dan karkatar da hankalin mu amma sai da tsohon gwamna tsohon minista ya dan ba mu tsoro amma da ya sauka to muna ga kaman alhamdulillahi an samu sauki a wannan shi kuma za a fafata amma za mu yi nasara insha Allah ba wata matsala sama can.
Ga kuma maganar sanata Ali Indumai ma daga Borno wanda zuwa yanzu dai ni ban ji labarin ya danye daga takarar shugabancin majalisar dattawan nan ba.
Eh to ni ma ban ji nashi ba har yanzu amma abin da nake so ka fahimta shine yadda mu a nan majalisar tarayya muna gan timi zai ci ba tare da matsala ba haka muke ganin lawan ma zai hai ba tare da matsala ba. Don dama mu matsalan mu wanda fi ba mu so shine shi goje din to amma ka san siyasa koya aka yi ba kare na kowa.
Zuwa kamar karfe nawa ake sa ran za a yi zaben nan ma har a kammala a fara aikin majalisa ta tara?
Gaskiya ka san ana fara da zaben majalisar dattawa na farko kafin a zo kan majalisar tarayya. Clerk na National Assembly shine yake gudanar da wannan zaben. So karfe 10 za a fara da na Senate in an kare sai a ina mu kuma ka san Senate din ba a don lokaci sosai don ba yawa gare su suke ba. Su 109 mu kuma muna na 360 kuma dokar mu a majalisar tarayya sha bamban da na dattabe. Don namu kafin nan a ce ka ci zabe sai an tabbata ka samu rabi da figo daya, ma'ana in muna na 360 sai kana da kuri'a 181 kafin a ce ka haye. Amma muna ga kaman in har za shiga zabe ma kenan to insha Allah zai kai ko zuwa yamma kafin a samu sakamakon wannan zabe.
Wasu na cewa wannan zabe idan jam'iyyar APC ta samu nasara duk 'yan takaranta suka yi nasara to fadar shugaban kasa ba ta da wani uzuri cewa majalisa na hana ta aiki a wannan sabon wa'adi na shekara hudu da za ta yi.
Wannan ba gaskiya ba ne. Mu za mu goyi bayan gwamnati ba ƙarya. Amma duk lokacin da ka kama faɗa da mutum ko ka zo da shawara mai kyau shi yana maka kallo ɗan adawa ya saurare ka ma matsala ne. Amma wannan ina ga za saurare mu ba gaskiya ba ne. Ba za mu zama abin da ake faɗa shi a turawa turanci cewa mu roba sam ba mu yi wannan ba insha Allah.
To madala tattaunawa Abdulrazak Namdas kenan da wakilin mu Nasir Adami Al-Hikaya. To daga Najeriya kuma sai kasar Ghana inda kasashen Burtaniya da Canada suka gaggadi yan kasashen su dake zauna a Ghana da su zauna cikin shirin yiwuwar tashin hankali. Domin cikakken bayani ga wakilin murya Amurka Radwan Abbas.
Me yiwuwa ne ƴan ta'adda su kai hare-hare cikin kasar Ghana? Wurare da za su kai irin waɗannan hare-hare sun hada da inda baki ƴan kasashen waje ke kai ziyara. Ƙungiyoyin ta'addanci da ke da alaƙa da Al-Qaida daga kasashen Islama na Maghrib, Libya da Afirka ta Yamma sun zama masu barazana a nahiyar. Waɗannan ƙungiyoyi na iya kai wa jami'an tsaro da sabila hari a tarin kasashe. A baya-bayan nan Burkina Faso da Mali sanarwar ta ce ko da yake ba taɓa kai wa ƙasar Ghana hari cikin lokacin nan ba, to amma a kasance cikin shirin kutakwana musamman ta bakin iyakokin ƙasar. Wannan kashedi ya iso ne bayan irinsa da ƙasar Canada ta bayar bayan an yi garkuwa da ɗiyan ƙasar ta guda biyu. Wani masanin sha'anin tsaro Irbad Ibrahim dai ya nuna rashin jin daɗinsa game da yadda ƙasar Ingila ta fitar da wannan kashedi. Ya ce da za a yi amfani da wata kafar ta daban maimakon tsorata jama'a.
Every country
kowace ƙasa na da abu da tafi ba fifiko na tsaron ƙasarta. Ƙasar Ingila na ɗaya a cikin ƙasashe da sun kasa wa ido saboda tsarurrukansu na aiwatar da yaƙe-yaƙe a kan ƙasashe irin su Iraki, Afghanistan, Libya da sauransu. Don haka koyaushe Ingila na cikin shi. A gani na jawabin jakadan Birtaniya ya yi ƙasa-ƙasa daga matsayin diplomasiyya. Ina gani da akwai hanya mafi kyau na tunkarar lamarin. Mr. Irbadi yake kasar Ghana ba ta da wani mummunar alaka da wata kasa da har za ta kawo mata hari. Kuma ko ba haka ba, jami'an tsaron Ghana sun shirya kuma suna da abin kare kasar. Ra'ayi dai an ce riga ce, kowa da irin nasa. Ko ya Osman Shaharu autan Hadima a Fadama ya dauki sanarwar ta Burtaniya.
Ai hannunka mai sanda ake wa kasar Ghana. Tunda shekaran jiyan nan ma ko jiyan nan inda aka duba ai an kai hari a Mali, ai kashe-kashe kwarai da gaske. An kai wani harin ma a nan kusa da mu Burkina Faso. Shi sa an yi wannan kira ina gani kamar ya yi daidai.
Amma shi kuma Alhaji Ali Alhassan mai suna ga yadda ya kalli lamarin.
Ko da ma haka ya kasance ko zai kasance, ai ba lalle bane a yada wannan magana iska ba, da sai a yi shi dai tsakanin gwamnati da gwamnati.
Ridwanul Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla gaida Ridwan, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Abin da nake so ku gane bayyewa ne a gama bazum da hamma.
Yan hamma na zabi duk waɗannan miya ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaban hamma.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadunmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Tun bayan zagayen da madugun jam'iyyar adawa ta lumana kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihohin Nijar Hamma Ahmadu ya fara a wasu kasashen duniya kwanakin baya, da kuma musamman bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi inda yake sukar lamirin gwamnatin kasar wacce ya dora laifin kisan da aka yi wa sojojin Nijar kwanakin baya din, ake ta karfafa zaton cewa Hamma Ahmadu dai yana daure da marar ya zo ya tsaya zaben shugaban kasa a zaben da za a yi in Allah ya kaimu shekarar 2021. Dama kuma an san cewa jam'iyyar da ke mulki a yanzu ta PNDS tarayya ta riga ta tsaya da Bazoum Muhammad wanda shine shugabanta kuma minista harkokin cikin gida na kasar a matsayin wanda zai mata takarar wannan zabe na shekarar 2021. Shi yasa zamu bude shirin nan yau da wannan tambaya. In abin a ce a yau ne ake wannan zaben na shugaban kasa, ana jin wane ne yan Nijar za su zaba wanda zai lashe shi wannan zaben a tsakanin shi Bazoum Muhammad da kuma Hamma Ahmadu. Bari ku ji wasu ra'ayoyin da wakilinmu na can ya mai silimin mun bar mai yasa mu dauko mana daga kan titunan birnin.
Mai magana shine Alhaji Amin Tarayya. Abin da nake so ku gane bayyewa ne a gama bazum da hamma. Saboda yau mu jam'iyyar tamu ta tarayya kowa ya santa a nan Niger. Jam'iyya ce wadda firman ke ka kama lungu hudu gaba daya, babu wanda ya kai ta yawan jama'a. Kuma kana zancan zabe yalla watakila ba mu sani bisa harkar fannin shari'a, amma hamma da waya ce zabe, da waya ce zabe saboda kowa ya san abinda abu su gaishi.
Lumana ba ta kama kafar tarayya kuma ta Lumana kuma ko dai zantar ba ta zuwa balle ma har da hamma zo mai makara da su, ko dai zantar ba za su zuwa balle hamma makara da su.
Muhammadu Abubakar ne kamar duka mamban ne na Bureau Politique na Lumana Afrika.
In ka ga an yi zaɓe Nijar ka tabbatar da mu ciki shakka ba. Wannan shi ko tunani ma a bari ne na abanga, za a yi zaɓe za a yi shi don ba mu bar mu kowa fage su yi shi wadai garama, don su tabbatar a dama ita ce suke so a ce Lumana ba ta zaɓe ko Hamma bai zaɓe. Saboda ƴan Hamma na zaɓe duk waɗannan niya ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaban Hamma. Kuma mu kowa ya san da haka na haka mu kaga ai suna abuka damuwa suna hankalin su ka tashi an ka ce Hamma na kandida, amma mu duk wanda aka kandida kowa ma shi taho a yi.
To ga Sheikh Suleiman, to mutanen jihohin Nijar da dama suna daukar cewa tsaye da Bazoum Muhammad kamar wata dama ce suka samu nusu zauna su auna kamun ludayin gwamnatin da ta tsaida shi ta shi shugaba Muhammadu Isuhu da mulkin da ta yi.
Ni ce malama Maryama, gaskiya rukun Muhammadu Isuhu dai mun ji daɗi tare ya mu damu mu aiki. Gaskiya a Nijar mu dai rukun shi yayi, wannan rukun nashi kuma na ga yana iya sa kandidan PNDS tarayya da aka sa ya samu nasara a gaba. Saboda gaskiya tarayya ta yi aiki a Nijar, saboda duk in ka diba cikin jihohin mu na Nijar Muhammadu Isu ya yi aiki ta kowane fanni, hanyoyi, harkar lakwal, kowanne daidai ya yi bakin kokarin shi. saboda haka sai in ce candidates ya samu nasara a zabe na gaba insha Allah.
Suna na Ramat Alim. Allah ya kawo mu da cikin wangan kwamba da muka nan gai. Matsalolin mu mata da yawa ran. Baske ka san yau in babu kwanci hankali mace ta yi kowa wahala. Ba mu duk kwanci hankali cikin kasar mu ta Niger. Kenan wallahi muna roƙon muna so a kawo canji.
Haka ne to a cigaban muhawarar da wakilin mu a Yamai Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS tarayya da mai mulki da kuma Habila Rabiu na jam'iyyar ɗan adawa ta MP yankin ƙasa akan wannan maganar ayyukan da gwamnatin ke cewa ta yi ne zamu tashi abin da dukkan alamu ba abin a zo a gani bane a wurin yan adawa kamar su shi Habila Rabiu din
to akan fannin abubuwan da zai faɗi na cewa sun yi aiki in ka doka duka abubuwan da suke faɗi sun yi kinna hanya su ne dan kasar Niger ya zabe su akan su
su hanyoyi
duka wani hanyoyi da za ta kawo zancen kace sun yi hanyoyi wai Adamu ya manzo ya kwatanta mana cewa har wani mutum ya zo ya yi bakunci ya zo daga dore ido akan hilin jirgin sama ya ce a wannan hikima ya aka yi aka yi ta saboda Allah da Annabi Kadiba jirgin saman da aka ce an kama hilin jirgin saman da aka kama kwaskwarima miliyar nawa suka bada ga kamfanin da zai yi wannan aiki a matsayin jingina wannan hilin jirgin zai koma hilin jirgin da mu zamu zama ƴan Niger ne masu kallon shi amma ba zamu buga gaba mu ce namu na kanmu bane matsayin jingina yake saboda mun san da wace yarjejeniya aka yi aka muna wannan tsari in ka doka duka hanyoyin da ishanjar kin da yau su ne in ka tambaye su aiki ainihin da ka kazancan aiki ko ka ji sun kazancan baka isa ka ce ba aiki ba su ne dama to na ce ba su bane ɗan Niger yake jira yau adam manzo mu yi maka mu adalci mu duka ga Allah zamu koma na yi imani da Allah ni na shiga karkarun Niger da dama a cikin tahiya ta insan kasar Niger insan yaya halin da ɗan Niger suke ciki wallahi alaji isu har yanzu matan mu na karkara suna huskantar matsala ta ruwan sha har gobe matan mu na karkara suna huskantar matsala ta ci maka da su da mazajen su da ɗiyan su
Adamu Manzo ka ji abinda ƴan adawa ke cewa wai duk ayyukan da kuka gudanar a wannan mulkin ba su ne damuwar talakawa ba
su ne ɗan adawa ba damuwar su bane su talakawa shi talaka da aka kai ma ruwan sha talaka da Allah ya sabkar da ruwan shi da ruwan damana ruwan ruwan sha zan dauka maka misali daya
saboda Allah
garin Zandar garin Zandar an kai ruwan sha ko ba kai ba 24 miliyar miliyar 24 gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta sa dan ayi maganin matsalar ruwan sha na garin Damagara ni dan Damagara ne ni na san matsalar ruwan Damagara wallahi tallahi
amma na gani dukkanin ayyukan da kuke ikirarin cewa kun aiwatar kun yi su ne akan bashi ko kuma bayar da shingina
kasar Amurka ita ce babbar kasar da ta fi kowace kasa ci gaba a duniya kasar Amurka ma har yau cin bashi take dan ta kare ci gaba kenan cin bashi ba lahani bane ba abin da aka yi da bashin da aka ciwo shine ya kamata a bincika a san mini kuma alhamdulillah abin da aka yi da bashin da aka ciwo abin alheri ne aka yi wanda ɗan ƙasa za su ci amfani wanda zai ma ƙasa amfani kuma lokacin da aka yi suna tare da mu dan mu fice ba su yarda kenan in kana duk abin da kake yi ka wadi gaskiya goruban da yayi zancan goruban da shekaran jiya an samu matsalar guta daga Nigeria duk wutar da aka sha a cikin garin Yamai daga goruban da ta hito lalle bata isa garin Yamai gaba daya ba dan saboda duka production din da take kamar tana daukan kamar tana bada kashi 45 na bukatun garin Yamai dan wannan ne kake gani ana raba wuta anguwa zuwa anguwa lokaci zuwa lokaci ana bai ma wata anguwa a bai ma wata anguwa kai a jari waccan fan din da aka samu daga Nigeria kenan ba a cewa an yi goruban da kuma ba ta yi amfanin komai ba wannan ba gaskiya bane alƙawari ne da shugaban ƙasa ya dauka yadda aka yi rantsuwa wa'adin shi na biyu na mulki yace gurin shi shine a ƙarshen wa'adin shi ya shirye zabe tsarkakakke kuma ya bai ma wanda ƴan ƙasa suka zaba mulki kuma wannan insha Allah ta'ala za a yi shi ko da yake su duk abin da suke bussasawa Allah gaba kaji ta yake abin da yake cewa ta yake dan takarmu ba zai ci zabe ba bai san ba zabe ɗan ƙasa suke zabe kuma Allah ne yake zabe
amma ana kwatanta kamar dan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya dan takara ne na shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ba na jam'iyya ba
dan takarar jam'iyya ne tunda waye tsaye da shi dan takara ai jam'iyya ta tsaye da shi kamar yadda na gaya maka kwamitin koli na jam'iyya ya ba da shawarar takarar shi ga rukunai na jam'iyya na ƙasa gabaki ɗaya kuma duka rukunan nan na jam'iyya cikin ƙasa sun yi taro kuma sun jaddada goyen bayan su ga wannan takarar
wato sai an bi ka'idodi
akwai ka'idodi da ake bi dan a tsaye da dan takarar
shi kuma bai bi ka'idodin ba
duka ya bi duka ka'idodi duka wannan ka'idodi ne aka bi duka dan wannan ne
wato shi tsohon minista ne
ke kawo ga tsaye da dan takarar Bazoum Mohamed
wai misali shi tsohon ministan kuɗi bai bi waɗannan ka'idodin ba saboda shi ne ba amince da takarar shi ba
a'a ya ba amince da takarar shi ba babu zancen ba amince ba nace maka an tacewa a koli kwamitin koli na jam'iyya yayi zama ya tace ya tsaida ya ce wani ne dan takara kuma suka amince da shi kongres din jam'iyya aka yi shi kuma ya amince da shi kuma ka gani a cikin hadin kai cikin fahimtar shuna aka yi wannan kongres
ba kuwa tunanin watakila nan gaba a samu waɗanda za su ɓallewa
insha Allah ta'ala ba a samu wanda zai ɓalle daga jam'iyyar PNDS tarayya
Habila a baya bayan tsaye da shi Bazoum Mohamed a matsayin dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya bangaren ku na ƴan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman cewa shi Bazoum din ya bar mukaminsa na ministan cikin gida da yake yanzu an tsaida shi takara shin me kuke fargaba
rigakafi ne muke yi tunda mun san halin shi wane ne din wanda sun ka tsaida dan takara to kuma ka san a matsayin shi na ministan cikin gida duk wani sha'ani na zabe karkashin kulawar wannan minista yake
amma ai hukumar zabe ita ke shirye
ina zuwa ai hukumar zabe ke shirye zabe amma kada ka manta duk wani abin da hukumar zabe za ta zartar ko za ta tafiyar da shi dole da sa ido da kuma sa hannu na ministan cikin gida tunda harka ce ta sha'ani na gida na cikin gida da za a aikata kenan duk wani lamari da ya shafi hukumar zabe ita kadai kanta ba ta iya zauna ta yi abin ba tare da tuntuɓa ba tunda in kuɗi take nema in partner take nema in mami take so so da yawa za ta samu haɗin kai ne daga ofishin minister
cikin gida da samu magana cewa hukuma ce mai zaman kanta
amma kakkamanta cikin tsarin ma da aka yi ai akwai wakilci na wannan ministocin ko kuma ministan cikin gida ko ministan kuɗi ko kuma ministan da ya shahi tahiyar duka shirya zaɓuɓɓuka saboda haka bai yiwuwa kana ɗan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma ƙarshenta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zabe za ta yi aiki ka hada da ofishin ministan cikin gida a ce kai da ke dan takarar kuma kai ne kake kula da waɗannan
to sanin ku da yake malamai to wai kam su wannan yan baromin da ake magana su wane ne meye matsayin su a siyasa ta Niger meye kuma alaka su da gwamnati da ma sauran jam'iyyun adawa sannan ko meye alaka harkokin tsaro musamman hare-haren ta'addanci da Boko Haram ke ta kaiwa a wajajen yankunan Difa da sauransu a kwanakin nan akan shi wannan zaben da ke tafi wannan su ne abubuwan da za mu duba a shirin mu na tafi don haka muna fatan za ku biyo mu domin jin abubuwan da za a tattauna akai yanzu muna godiya ga su bakin namu Adamu Manzo da kuma Habira Rabiu da kuma shi musamman Yusuf Abdullahi wakilin namu da ya shirya wannan muhawara da a can yamai a madadin su duka ne Ali Mustapha Sakwata a nan Washington DC mun baku lafiya
to madalla da wannan ko muka zo ga shirin na karshen labarai a takaice
a jiya litinin ne yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka suka cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'ar Amurka da za ta gabatarwa majalisa muhimman takardu da mai bincike na musamman Robert Mueller ya tattara yayin da yake gudanar da bincike akan ko shugaban kasa Donald Trump ya yi katsalandan a bincike da aka yi a kansa a na shishigin kasar Russia a zaben Amurka na shekarar 2016 akalla mutane 95 ne suka mutu a tsakiyar Mali a jiya litinin a lokacin da yan bindiga suka kai hari a wani kauye da daddare inda suka bude wuta a kan jama'a kana suka cinna wa gidajen mutane wuta Shugaban Amurka Donald Trump ya sha jerin tambayoyi a jiya litinin da rana daga yan jarida akan yarjejeniyar da ya kulla da Mexico game da batun dakile kwararan bakin haure
kuma Abdulla a gai sheki to masu raro anan makakashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin za kuma iya zai ta shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu amaradin Daula Salim da Tayan gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dido ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Mr. Phil Hashim kuma da ke cewa sai mun saki haduwa an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique.